الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وأما الاجتهاد المطلق الذي هو قول أهل وحدة الوجود الذين يزعمون أن وجود المخلوق هو عين وجود الخالق فهذا تعطيل لسانه وجحود له وهو جانب لكل شيء فكما أن الاجتهاد نوعان فكذلك الحلول نوعان قوم يقولون بالحلول المقيد في بعض الأشخاص وقوم يقولون بحلوله في كل شيء وهم الجهمية الذين يقولون إن ذات الله في كل مكان وقد يقع لبعض المستلفين من أهل البلاء في المحبة أن يغيب بمحبوبه عن نفسه وحبه ويغيب بمذكوره عن ذكره وبمعروفه عن معرفته وبموجوده عن وجوده حتى لا يشهد إلا محبوبه ومذكوره ويظن في زوال تمييزه ونكر عقله وسكره أنه هو محبوبه كما قيل إن محبوبا وكعب اليد فألقى المحب نفسه قلبا فقال أنا وكعت فأنت ما الذي أوقعك فقال جبت بك عني فظننت أنك عني فلا ريب أن هذا خبر وضلال لكن إن كان هذا لقوة المحبة والذكر من غير أن يحصل عن سبب معذور زاد به أكله كان معذورا في زوال أكله فلا يكون مؤاخذا بما يصدر منه من الكلام في هذه الحال التي زاد فيها أكله بغير سبب معذور كما قيل في وكلاء المجانين إنهم قوم آتاهم الله عقولا وأحوالا فسلب عقولهم وأبكى أحوالهم وأسقط ما فرض بما فرض وأما إذا كان السبب الذي فيه زوال الأكل معذورا لم يكن السكران معذورا وإن كان لا يحكم بكفره بأسك القولين كما لا يقع صلاحه بأسك القولين وإن كان النزاع في الحكم مشهورا وقد بسطنا الكلام في هذا وفي من يسلم له حاله ومن لا يسلم في فائدة ذلك وبكل حال فالفناء الذي يفضي بصاحبه بنفسه هذا حال ناجز وإن كان صاحبه غير مكلف ولهذا لم يرد مثل هذا على الصحابة الذين هم أفضل هذه الأمة ولا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الرسل وإن كان لهؤلاء بذات موسى نوع تعلق وإنما حدث زوال الأكل عند الوالدات الإلهية على بعض التابعين ومن بعدهم وإن كانت المحبة تامة مستلزمة لموافقة المحبوب في محبوب
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
bayan muka ikhwa barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci na Modibbo a nan kofar Kaura a garin Katsina a wannan yammaci na ranar talata 16 ga watan Zulqa'ida hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam 1430 wanda kuma shi yazo daidai da 3 ga watan 11 haka ne ko uku ga watan 11 miladiya ta 2009 a wannan majalisi mai albarka inda muke karatu a cikin littafi mai suna At-Tuhfatu al-Iraqiyya bil A'mal al-Qalbiyya wallahu rahmu shaikin malamin nan Abu al-Abbas Taqiyuddin أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي والديولة سديد رحمد صلى الله عليه وسلم تنا لشكرا قريبا كويتا شرم دا تقص ونقوم شيري درسونا 40 دا تقص هكذا درسونا 40 دا تقص kuma a jerin gwanin wannan majalis, wannan majalisi mai albarka, wannan shine na 92. Malam yana mana magana akan mahabbatullah da kuma yadda mahabbatullah bawa idan ya so Allah shi ma Allah zai so shi, aljaza'u min jinsil amal, irin aikin da kai irin sakamakon da zaka samu, aljaza'u al-ihsan illa al-ihsan. Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya rawaito mana hadisi wanda muka karanta satin da ya wuce daga Rabbul Izza, inda yake cewa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma taraktuhu alayhi wa la yazalu ar-rajulu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Don haka idan bawa ya rika kusantar Ubangiji da ayyukan da'a, to Ubangiji zai sanya shi cikin masoyansa. Malam ya kawo mana wannan hadisi, ya kuma yi mana fida a kansa, ya yi mana bayaninsa, ba kamar yadda wasu suka ɗauki wannan hadisi na man adali waliyan faqad azantuhu bil harb, suka ɗauke shi a matsayin hujja da take nuna cewa wani mahaluki na iya zama Allah, ko kuma Ubangiji na iya haɗewa da wani mahaluki su zama Allah, wanda yace wannan aqida ce da ta saba wa musulunci, aqida ce ta nasara, wadanda suke ganin Annabi Isa alaihi salam ya zama Allah saboda Allah ya sauka jikinsa, ko kuma Maryam ta zama Allah, ko kuma duka ukun sun haɗu sun zama Allah, ce wannan aqida ce ta nasara. Suke da aqidar khulul, suke da aqidar ittihad, ce ya saba wa aqidar musulmi, waɗanda kuma suka riƙi wannan aƙida daga cikin waɗanda ake kiran su musulmi, babu shakka sun bi tafarki ne irin da Kirista, waɗanda suke ganin akwai wani mahaluki da zai iya zama Allah ko ya zan yana da sifofin Allah. Malam yana mana magana akan wannan al-ittihad, wato haɗewa a zama abu ɗaya, zati biyu ko jiki biyu su haɗe su zama abu ɗaya, ka ce ɗaya a tala da ɗaya ɗaya, ko ɗaya a tara da biyu kuma ɗaya. To wannan aqida ce ta irin su Hallaj, wanda muka yi magana a kansa, Al-Husayn ibn Mansur, wanda aka sani da Hallaj, wanda kuma al-Khalifatu al-Abbasi Ja'far al-Muqtadir billah ya sa aka kashe shi saboda ridda, domin wannan magana da ya yi magana ce ta ridda, magana ce da ta saba wa dukkan aqidoji da musulunci ya zo da su shekara ta 309 bayan malamai sun yi ijma'i da fatawa akan cewa wannan abin da yake faɗa ridda ne, ba musulunci ba. Malam yake to abinda nasara suke faɗa ittihad ne muqayyad, al-ittihad al-muqayyad, wato su ce wane da wane su suke zama Allah, ba su ce kowa yana zama Allah ba, sun kayyada abin, sun takaita shi akan Annabi Isa alaihi salam da mahaifiyarsa Maryam, amma duk da sun takaita abin akan waɗannan halittu guda biyu, Allah ya kafirta su. Allah ce laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwa al-masih ibn Maryam, yace laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalatha, kaga duk da cewa ba su fada da abin ba, mutum biyu kawai suka kira, wato suka ce sun zama Allah, amma Allah madaukakin sarki ya yi musu hukunci da kafirci, ya hukunta wa maganar da suke faɗa cewa kafirci ce. Haka nan al-ghaliyatu min ar-rafida, waɗanda suka kai matuƙa wajen wuce gona da iri dangane da Sayyidina Ali, har suka yi da'awar shi ma Allah ne, Sayyidina Ali da sauran sahabbai a wannan lokacin suka hukunta musu ridda, kuma aka tsayar musu da hukuncin ridda. Kada sun takaita allantar da Sayyidina Ali ne kawai, ba su ce sauran mutane duk sun zama Allah ba, amma duk da haka wato Sayyidina Ali ya yi musu hukunci da ridda. To wannan shi ne al-ittihad al-muqayyad, wanda za a takaita shi akan wasu halittu ba da kowa da kowa ba. Sai ba ya ce wa amma al-ittihad al-mutlaq الذي هو قول أهل وحدة الوجود الذين يزعمون أن وجود المخلوق هو عين وجود الخالق فهذا تعطيل للصانع وجحود له وهو جامع لكل شرك. yace wa amma al-ittihadul mutlaq amma ittihad wanda yake sakakke fadadadde wanda zai ce kowa da kowa ma Allah ne wanda shine aqidar masu din mazhabar ko aqidar wahdatul wujud aqidar wahdatul wujud ita ce aqidar da take cewa la mawjuda illa Allah ma'ana dukkan wani abin da kai yadda akwai shi to Allah ne in dai akwai shi to a gurin su Allah ne sifar da za ta sa shi ya zama Allah shine samuwa al-wujud dan haka idan suka tashi fassara la ilaha illa Allah sai su ce la mawjuda illa Allah maimakon musulmi na fassara la ilaha illa Allah cewa la ma'buda bihaqqin illa Allah to su da bako su ce la ma'buda babu abun bautawa da gaskiya sai Allah su ga bako su fada haka sai su ce la mawjuda illa Allah duk wanda ka ji ya fassara maka la ilaha illa Allah da wannan fassarar yace babu sababbe sai Allah to ya nufi wacce aqida ne na cewa dukkan wani sababbe Allah ne sai ce kai akwai ka ko babu kai in ka ce eh akwai da maraka ne ga ni ga ciki na ina ba magana da kai sai to kai ma Allah ne to kaga su wadannan sun wuce ma kristoci sun wuce yahudawa su a gurin su ma kowa ma Allah ne to idan har Allah madaukakin sarki ya ce la kaffara allazina qalu inna allaha huwa al-masih ibn maryam duk martabar da annabi isa alayhi salam yake da ita duk martabar da mahaifiyarsa take da ita ba ta hana Allah madaukakin sarki ya hukunta ma waɗanda suka ce alloli ne da kafirci ba to ina ga wanda zai ce kowa da kowa ma Allah ne kaga babu shakka kafircinsa ya dara ya zarce na wancan nesa ba kusa ba yace su ne waɗanda suke da aqidar wahdatul wujud wanda aqida ce asalinta daga falasifa na Girkawa da na Indiyawa anan aka kwaso aqidar har aka tuso ta cikin musulunci har aka samu wasu waɗanda suke jingira kansu zuwa ga ibada zuwa ga zuhudu zuwa ga kan Allah suka yi tabarnin wannan aqidar suka yi kokari su sa mata rigar musulunci kamar da Ibn Arabi al-Hatimiyya a cikin littafin sa Usulul Hikam da littafin sa Al-Futuhat al-Makkiyya wanda shine karshen littafin da ya rubuta inda a ciki ya faɗi matakai na mukami da bawa zai rika takawa saboda yawan ibadarsa har ya kai matakin da ibadar za ta sare daga kansa ya zama na shi ba sai yayi sallah ba ba sai yayi azumi ba ba sai yayi zakka ba ba sai yayi komai na ibada ba sannan ya kai matakin da shi ma Allah ne in ka dauko al-futuhat al-makkiyya zaka ga wadannan al-maqamat din sai yadda zai ga babu kuma kowa sai Allah babu kowa babu komai sai Allah saboda haka kowa da komai da zai gani Allah ne a wannan lokacin a gurinsa da daidai da kuskure daidai ne da addinin musulunci da na kirista da na yahudawa da maguzawa masu bautar ruwa masu bautar wuta masu bautar itace masu bautar kakanninsu ko menene mutum yake bautawa a gurin mai wannan aqidar daidai yake yi kuma Allah yake bautawa saboda haka su a gurin su babu bambanci tsakanin addinai shi yasa zaka ga Hallaj yana cewa aqad al khalaiq fil ilahi aqaidan wa ana i'taqadtu jami'a ma i'taqaduhu wato halittu suna da aqidoji daban-daban dangane da Allah yace to ni aqidojin da suka kudurce din nan daban-daban duka aqidoji na ne ma'ana shi ya hada duka idan kai ka dau musulunci wani ya dau kristanci wani ya dau buziya wani ya dau kaza shi ya dau duka saboda shi a gurinsa duk Allah suka bautawa saboda komai da kowa Allah ne da haka wanda yake sassaka gunki ya bauta wa Allah ya bauta masa wanda zai sassaka wanda zai riki wata itaciya ya bauta ko dodanni ko aljannu Allah yake bautawa wanda zai bauta annabi Isa Allah yake bautawa wanda zai bauta Maryam Allah yake bautawa da haka shi komai aka bauta wa Allah yake bautawa da haka shi saboda shi a gurinsa babu wani addinin da za a ce wannan shine na gaskiya wani ko ba na gaskiya ba. Don kaga a gurin sa da abinda annabawa suka yi kuskure suka yi, domin sun zo suna kokarin su hana mutanensu su bar bautawa gumaka, su bautawa Allah shi kadai. Suka ce annabi Nuhu alaihi salam shi yasa ya kasa cin nasara, domin ya zo ya nemi sai sun bautawa, sai sun bar bautawa ya gusa wa ya uka wa nasara, wanda kuma su sun kai ga fahimtar cewa waɗannan fa'alloli ne, kuma Allah ne ya yi tajalli cikin waɗannan halittu. Yaya annabi Nuhu zai zo kai karan farko ya zo ce kawai su bar allolin da suke bauta, bayan kuma Allah ne ya yi tajalli cikinsu? Ce to shi yasa ya zauna ya yi ta yin wa'azi bai yi nasara ba, saboda bai kama tafarkin da yake daidai ba. To kaga a gurinsu hatta annabi sallallahu alaihi wasallama da'awar da ya zo da ita kuskure ne, inda ya ce ka abautawa Lata da Uzza da Manata, duk waɗannan ba alloli ba ne, gumaka ne na banza waɗanda ba sa amfanarwa, ba sa cutarwa, ba sa tsina da komai. Kaga a gurin masu aqidar wahdatul wujud waɗannan kuskure ne. Suka ce hatta annabi Musa lokacin da ya tafi ganawa da ubangijinsa, bano Isra'ila suka riki dan maraki suna bauta masa, da ya dawo a gurinsu a gurin masu wahdatul wujud suna ga annabi Musa ba ya ga laifin bano Isra'ila bane dan sun bauta wa dan maraki, a'a, saboda sun takaita bautar akan dan maraki. Da a ce sun yarda kowa da komai Allah ne, to da annabi Musa ba ma zai damu ba, amma sai suka takaita abin akan dan maraki kawai, to ina sauran allolin kuma? To kaga wannan aqida gaba ɗaya, addinai gaba ɗaya take rushewa, da'awar annabawa gaba ɗaya take rushewa, littattafai da Allah ya saukar gaba ɗaya take rugzawa, gaba ɗaya kuma ibahiyya take kunshe da ita. Abinda ake cewa al-ibahiyya shine baka ganin akwai wani abu haramun a rayuwa, komai ka ga dama kawai kai, domin wanda zai ce kowa Allah ne, komai Allah ne, to zai bi wani umarnin wani? Ba zai bi umarnin kowa ba. To umarnin wa zai bi, tunda shi ma Allah ne? Allah ya bi umarnin wato? Saboda haka a gurinsu akwai ibahiyya, za su iya yin komai, za su iya halatta maka komai. To ita shi ne abinda Ibn Taymiyyah ya ce wannan shi ne al-ijtihadul mutlaq, wannan sharrun min qawlin yahudi wan nasara alladhina yaz'umuna anna wujud al-makhluq huwa ayn wujud al-khaliq, wanda suke riya cewa samuwa ta mahaluki ita ce dai samuwa ta mahalici. To da mahalik da mahaluki da mahalici duk abu ɗaya ne, samuwar duk ɗaya ce malaki, fa hadha ta'tilul lisani, kaga nan akwai rushe samuwar wani wanda ya yi halitta. Tunda idan an ce kai mahaluki Allah ne, to shikenan ina mahaluki kenan yake, babu shi, babu wani wanda aka halitta kenan, tunda kai Allah ne, Allah shi ya halitta, har kenan babu wani wanda yake mahalici, kowa ya zama Allah. Wajhudul lahu, wannan aqida tana tattare da musu da jayayya akan samuwar mahalici. Wa huwa jami'u li kulli shirkin, wannan aqida tana kunshe da dukkan wani nau'i na shirka, duk wata irin shirka tana karkashin wannan aqida. Shi yasa shi ma yace dukkan wata aqida a duniya aqidar ta ce. Wa kama anna al-ittihad naw'an, malaiti to kamar yadda al-ittihad wato kaji cewa zati guda biyu ko jukuna guda biyu za su haɗe su zama jiki daya, su zama zati daya, ko kaga dukkan zatuttuka zati ɗaya ne, wannan nau'i ne guda biyu, akwai الاتحاد المقيد اقول الاتحاد المطلق الاتحاد المقيد وذلك شيء شيء اكيد وذلك سكي تكيتا اللن ترد وسبتاني الاتحاد المطلق كما اكيد وذلك سكي غني اللن ترد قوان قوة فإذا وانا الاتحاد يكي نوي قلابي يكي فكذلك الحلول نوعاني فأكيد الحلول اتما إلي بيج اكيد الحلول وذلك لانسو يتشيوا وانا محلوكيني اما أبنجي لا إيا سوكاجي كنسا in yadda ya sauka jikinsa sai ya narke jikinsa sai shi ba ya tashi ya zama Allah. Bambancin su da al-ittihad da akidar wahdatul wujud, akidar wahdatul wujud asali ma wannan Allah ne, wato duk abin da kake gani fa zahir ne na tajallin Ubangiji. Duk wani abin da zaka gani a gurin masu wahdatul wujud mazahir ne na tajalli na Ubangiji, Ubangiji ne tajalli a cikin wannan kamar, saboda haka wannan din Allah ne. Sabanin aqidar hulul, aqidar hulul sun yadda cewa kai, sun yadda cewa kai mahaluki ne, amma mutum na iya kaiwa wata martaba kuma da Ubangiji zai sauka su haɗe. To kaga shi wannan da suka samu hululi a yayin sai Ubangiji ya hululi a cikin sa shine ya zama Allah. To shine mala yake, to haka ne shi ma hululi iri biyu ne. Qaumun yaquluna bil hululi al muqayyad fi ba'd al ashkhas. Akwai wadanda suna ganin hululin yana faruwa ne ga wasu mutane ba kowa da kowa ba. Wa qaumun yaquluna hu bi hululihi fi kulli shay'in. Akwai kuma wanda suna ganin hululin Ubangiji cikin komai ne, komai akwai Allah a cikin sa. Yace to wahumul jahiliya, wadanda sune jahamawa mabiya jaham ibnu safwan, wani wanda muka sha magana akan su cewa shine asalin aqidar kore sifofin Allah, asalin inda aqidar kore sifofin Allah ta samo asali daga shi wannan mutum jaham ibnu safwan. Jaham ibnu safwan ya samu aqidar daga al-ja'd ibnu dirham, al-ja'd ibnu dirham shi kuma ya same ta ne daga labidul aqidul asab, wani bai yahudi da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam sihiri shi ne mai waƙidar, shi kuma koyar da al-ja'd ibn dirham. Al-ja'd ibn dirham wani sarki na Basra wanda ake kira Khalid ibn Abdullah al-Qasri, shi ne ya sa aka kashe shi saboda ridda. To shi Ja'ad ibn Safwan shi kuma a wurin al-ja'd ibn dirham ya kunkuɗa aƙidar jahiliyanci, wanda ya zauna yana ta tunanin yaya Allah yake. Ya zauna kwana 40 baya sallah, yana tunanin wai akwai Allah din ko babu shi. Daga ƙarshe wai ya gano akwai Allah, amma mujarradul an kulli sifat, duk wata sifa da kake iya sifanta Allah da ita, shi ya gano cewa wannan ba sifar Allah ba ce. Zaka ba a sifanta Allah da al-alimu ko al-sami'u ko al-basiru ko al-qadiru, waɗannan duk sifofi da suka zo a al-Qur'ani shi a gurinsa sunaye ne, ba sifofi ba ne, tsantsar suna ne. Kamar yadda zaka ce wala sunan shi tukur, wala sunan shi bello, kaga bello din nan ba wata sifa ba ce, da zaka ga da kaga wannan kace kai wannan sifar ta ya dace zama bello, wannan ya dace sifa, wannan suna ne a gwaran sa. Zaka ga bello dogo, ka ga bello gajeri, ka ga bai kiba, ka ga fari, ka ga baki, ka ga kuma kowanne aka ce maka sunan ne, sunan sa ne, ba zaka damu ba ai. Ce to dan me za a sa maka bello bayan yayi tsawo haka da yawa, ko yayi gajarta da yawa? Saboda al-asma'u la tu'allam. To suka ce haka waɗannan sunayen shi, waɗannan sunayen a gurin su sunaye ne kawai, don haka al-hakimu daidai yake da al-alimu. Sauran mutane ta al-hakimu wanda yake mai hikima, mai sanya abubuwa a gurin su tare da nuna kwarewa, ce da ma'anar al-hakim. Al-qadir kuma da iko, kaga kowace sifa ce da take nuna wata ma'ana mai zaman kanta. To shi a gurin sa da al-hakimu, da al-alimu, da as-sami'u, da al-basiru, abu ɗaya ne, babu bambanci. Kamar da kace da sunan bello aka ɗora shi akan mutum da yake bari ko baki ko dogo, aka duk ba wani bambanci, duk bello bello ne. Ce to haka wannan sunan yake. Saboda haka ba a cewa sami'un bi sam'in ko basirun bi basarin ko qadirun bi qudra, ba a faɗar haka su a gurin, sai dai suke sami'un bila sam'in, basirun bila basar, qadirun bila qudra, alimun bila ilmi. Saboda ayan suka ce alimun bi ilmi, kaga sun tabbatar da wata sifa ita ce sifatu ilmi. To sai su ɗauki wannan, ba ka sifanta Allah da wannan sifofi, wannan ita ce asalin aqidar kullu Allah wa sifofi. Mu'tazila da suka zo suka kwashi wani ɓangare na aqidar mu'tazilanci, na aqidar jahiliyanci. Asha'ira da suka zo suna da suka kwashi wani ɓangare, suka tabbatar da wasu ruhu, wasu ruhu kuma suka koye su. Ahlu sunna su ne suka tsaya a kan tafarkin Al-Qur'ani da sunna, suka tabbatar da dukkan wata sifa da ta zo Al-Qur'ani da sunna ba tare da sun mata tawili ba ko sun mata tashbihi. To su jahabawa su ne kuma suke da al-hululul mutlaq, wato su ce komai ko ina suna za ka ji alladina kuluna inna zaka Allah yafi kulli makan. Allah yana ko ina, mun sha faɗa cewa aqidar Allah yana ko ina ba aqida bace hatta ash'ariya. Ash'ariyanci ba za su zama su ya ce ni ba ash'ari ne, da haka ba zai yarda da aqida ku ta Wahabiya ba. To hatta ash'ari aqida ce ta Jahmiya, Jahmiya kuma aqida ce da duk mutawa'is na musulmi suka kirkire da ita. To ya aka yi kuma wannan aqidar ta sadado har ta shigo cikin waɗanda ba suke jingira kansu ga su ash'ariya ne. Allah ana rigima da su ce ai Allah yana ko'ina da zatinsa. Saboda waɗanda suke mutakallimatu sufiya sun ɗauki aqida mutakallimatu sufiya abinda as-sufiya kai na abinda as-sufiya sun dauko wani bangare na aqidar Jahmiya, kamar yadda mutakallima su kuma al-mutakallima su ka dauko wani bangare na aqidar Jahmiya su ma. To wajen cewa Allah yana ko ina, sufiya wadanda suke sun tafiyantu da Jahmiya su suka dauko wannan dan su suke da kauli na buluyi. Amma ash'ari al-mutakallimu al-ash'ari su za ka ga cewa suna cewa Allah ba a yi masa guri, baya ko ina, haka su suke cewa. Don haka za su ce baya ƙasa, baya sama, baya ciki, baya waje, baya kudu, baya arewa, baya hatsi, baya rabe. To haka za su yi ta cewa baya kaza, baya kaza, baya kaza. Wanda ya saba maganar wanda zai ce yana ko ina, kaga wanda zai ce yana ko ina zai ce yana nan, yana can, yana can, yana can, yana can, kuma duk da zatin sa. To inda kace duk abin da kace ina, kalmar ina tana nufin kowane mahalli, kowane bigire. Kaga anan ka ɗauka Ubangiji ya yi huduri cikin makhlukatinsa gaba ɗaya ne, dan babu inda ba guri ba, babu inda ba ina ba. Inda kake zaune nan nan guri ne, inda wacce yake zaune guri ne, inda aka gina kantin can guri ne, gidan giyan can guri ne, bolan can guri ne, masajin nan guri ne, ko ina ta fi duk abin da za ka ce shi masa ina da guri ne. In ka ce Ubangiji fi kulli makan, kamar ka ce ya yi huduri a cikin dukkan waɗannan guraren. Anan baka tsarkake zatin Ubangiji ba, baka tsarkake shi ba, shi kuma shi ya tsarkake zatinsa ya ɗaukaka ta kuma sabbih isma rabbikal a'la. Saboda haka yana da uluhu sifa, yana da kuma uluhu zat, ɗaukaka ce da shi ta sifa. Don haka babu ƙasƙanci a ɗaukakar Ubangiji, a sifar Ubangiji tana ɗaukaka ce da shi ta zati, nan ma babu ƙasƙanci a ɗaukakarsa ta zati. Da haka sai ya tsarkake kansa, sai ya sifanta kansa kuma da al'ulumul mutlaq. To yayin da zaka ce fi kulli makan, anan ka ajiye wannan batuna shi guri guda. Shi yasa ahlus sunna tun daga zamanin sahabbai har zuwa cikin ƙarni na hudu ba su taɓa rungumar wata aqidar ba. Shi yasa an ka ɗauko littafin littattafan Abu Amr al-Malamaki ko Ibn Abdulbar ko Abi Zayd ibn Abi Zayd al-Qayrawani, za ka ga cewa suna tabbatar da uluhiyyah, suna tabbatar da ilimin Allah kuma a ko'ina. Cewa huwa fi arshi istawa wa huwa ala arshi istawa wa fi kulli makan bi ilmi, ala al'arshi istawa wa ala al-mulki istawa wa fi kulli makan bi ilmi. Ya daidaita akan al'arshi, ya mallaki komai kuma ko'ina da iliminsa. Wannan ita ce aqida da za ka gani a cikin risala. Saboda a zamanin su babu wannan, a zamanin Ibn Abi Zayd al-Qayrawani a ƙarni na hudu, ƙasashen al-Maghrib al-Arabi ba su san aqidar ash'ariyanci ba. Domin aqidar ash'ariyanci wani mutum ne da ake kira Ibn Tawmat, shi ya kawo ta al-Maghrib al-Arabi. Lokacin da ya zo ya yaƙi daular Yusuf ibn Tashifin, ya karya daular Murabitin, daula ta Murabitin daula ce ta ahlus sunna tsantsa, ya zo ya yaƙi ta, ya karya ta, ya kafa wata daula wa sunanta daulatul Rashidi. To wannan Ibn Tawmar ya zauna tare da Ghazali, Ghazali na mashrik, don haka a nan ya kwashi ɓangare na aqidar ash'ariyanci, don haka da ya shigo al-Maghrib al-Arabi. Wannan duk bayan wucewar su Ibn Abdulbar, su Ibn Abdulbar, su Abu Nuwayl al-Mali, duka su san wannan manyan malaman malikiya ne, duk wanda ya san malikanci ya san wannan don suna daga cikin masu shagai jigajigai wanda ana maganar malikanci da sako su ba, to kamar kayan yi a baki galibi don ku ci kula wa malikiya duka san su ba, amma suna nan da tafan su waga gai da su littafin ruwan da babu waɗanda suka yi shannin ruwan da kamar yadda Abu Walid al-Baji da Ibn Abdul Barr suka yi. Duk rigimar Ibn Hazm sai da ya sallama cewa littafin Ibn Abdul Barr littafi ne, sai rigimar sa to ka duba littafin Ibn Abdul Barr at-Tamhid kaga yadda ya koro maganganu akan tabbatar da istiwa'in Allah, ke kuma baki wannan baba yake ita malike ne dan sune malika wannan asali suna kan batun maliku din da shi malikun haka yake cewa shi ne suka kawo maganganun malik. Ibn Abdul Barr kuma ya samu littattafai na Abu Amr al-Talabanki wanda shi ba hamshakin da maliki ne wanda a ciki ya ka dauko maganganun su a dinnan. To lokacin da Ibn Umar ya zo ya kawo juyin juya hali da juyin juya aqida al-Maghrib al-Arabi, to a lokacin da ya yi ta kokarin yada wannan aqida ta ash'ariyanci da karfi don kana da ta'alim din da yake yake rubuta koyarwa dan ya sa duk littafin fuqa ya yi duk abuna su a lokacin sa akai da kuma littafin ba da mai duk da aka samu da wanda tabi yana karantarwa ba wanda shi yake karantar ba to ya shiga wuri ne da kawo su wasu wata koyarwa mai zafi wanda babu hankali a ciki a ce wanda ya rasa raka'a a sallar jami'i a masa bulal saboda ka kome kake yi dole sai ka rike duk abin nan wanda ta samu bai su kai ga sallah ba alwala, to da ka fara alwala ka gani bai la ne bai ku sai ka mutu a guje ka ga wata bid'a ta ja wata wata ta bid'a kuma. To Ibn Umar shi ya assasa ila ash'ariyanci wanda sai kakatutu al-Maghrib al-Arabi lokacin da su kuma suka tashi shigo da addini cikin kasashen mu tun da ita ce kuma da abin da suka shiga cikin shigo da ita da haka sai ka ga littafin su Ibn Abi Zayd al-Dairawi sai Ibn Abdul Qadir sai Abu Walid al-Baji waɗannan manya manya duk sai ka ga cewa aqida ce gobe salima, aqida ce lafiyayya, babu murgu da ayoyin Allah da sifofin sa, babu tawili a lokacin ana cikin wato aqida ta Ahlus Sunnah daular murabitin sun tabbatar da wannan. To lokacin da sofanci shi kuma ya dandano wani abu daga cikin ya kwaso wani abu daga cikin jahiliyanci a nan ne aqidar kuma Allah yana ko ila ta shigo, saboda ka so a shagara a littattafan su kore hayya suke ba a tabbatar wa da Allah hayya su, ba a tabbatar masa da jiha, ba a tabbatar masa da guyi. To sai ka ga cewa malami a yanzu yana tunkawo shi shi ba ash'ari ne har yau da rubutu wannan abin littafi in yayi talibi ash'ari a qilatan, amma kuma sai ka ganshi ana ta'artamu da shi da ta sabuwa da shi akan sai ya ce Allah yana koyi, sai ka rasa awalan littafin ash'ari ce ya karanta wannan babu. To shi yana Ibn Taymiyyah yake cewa wanda suke fadar kulli fi kulli shay'in wa hum jahiliya, kada ka ce ash'ariya ba alladhina yaquluna inna dhaka Allah fi kulli makan, kudu da su masu cewa zatin Allah yana da akuri ne, to waɗannan ya kula da kulul al-mutlaq saboda su ba inda babu Allah din ba gurin da Allah bai sauka a cikin sa ba, sakamakon masu fadar al-kulul al-mutlaq fi ba'd al-ashkhas su ce wani da wani ne ubangiji ya gudu a cikin su ta'ala ba wa Allah ya kula da zalimuna wa ruwa da gaba mala yace wa kan ya kauli ba'd al-mustalimin min ahli al-falaj fil ma'addati an yaghiba bi mahbubihi an nafsihi wa hubbihi wa yaghiba bi madhkurihi an dhikrihi wa bi ma'rufihi an ma'rifatihi wa bi wujudihi an wujudihi hatta la yashhadu illa mahbubahu wa madhkurahu fa yadhunnu fi zawali talibihi wa naqsi aqlihi wa sukrihi annahu huwa mahbub. Akwai wani abu da ya shahara a gurin sufaye suna kiran shi al-fanan, ko su ce mata al-istilam, da al-istilam da al-fanan duk abu ɗaya ne a gurin su. Al-istilam shi ne mutum ya zan baya ganin kowa, baya halartu kowa a kuwa, baya halartu kowa sai mahbubi wanda yake so. saboda tsananin su da aka kome ya gani sai ya rika kamar masoyin sa ne ya gani. Wannan shi ne al-ihtilal ko al-fana. Ibn Taymiyyah ya bayani yadda suka kafa fana'i, ya ce fana'i uku ne. Akwai al-fana, akwai al-fana'u an ibadati siwa, akwai al-fana'u an shuhudi siwa, akwai al-fana'u an wujudi siwa. Waɗannan dukkaninsu ta fuskar istilahi kace da su fana'i, amma hukuncin su daban-daban ne. Al-fana'u an ibadati siwa, ya zama ka yadda ka bauta wa kowa ba sai Allah. Wannan shi ne fana'i da al-gazawa na salihan bayi na masoya Allah, wanda ba za su bauta wa kowa ba sai Allah. Sai yi fana'i an ibadati ghayrillah, su yadda su bauta wa wani wanda ba za su taɓa sakuwa ba, ba za su iya ganin cancantar bautar wani ba kuma Allah. Wannan shi ne al-fana'u an ibadati siwa. Kaga wannan shi ne ikhlasi, sunansa na musulunci, sunansa na musulunci shi ne al-ikhlasi. In ka kira shi al-fana, mun ce da kake nufi sai ka ce al-fana an ibadati siwa, sai mu ce to wannan ma'anar kana da kyau, amma sunan da musulunci ya bashi al-ikhlas ba shi ne ka tace bauta ba ka bar ta ga Allah shi kadai, shi ne ikhlas. To wannan shi ne ma'anar da ya ce ita ce al-fana'u an ibadati siwa, sai mu ce wannan aiki addinin annabawa ne, su suka fi kowa ikhlasi. Sahabba annabi duk bakwai su ne, saboda haka dukkaninsu bi hada da yantibar suna da fana'i, amma sunan shi mu a gurinmu a yadda alkur'ani da sunna suka nuna, yaren alkur'ani da sunna an kira shi al-ikhlas. Kamar wani abu ne mai kyau kuma na koli ma, wanda ya kamata a ce dukkan wani mumini ya kai gare shi. Al-fana an shuhudi siwa ya zama da a komai ba za ka halartu wani ba ba Allah ba. Al-fana an ibadati Allah, an ibadati siwa Allah, wannan kusan shi ne muka ce himma. Ka gana maka kira shi ihsani, in ka gana maka kira shi ihsani, an ta'budu Allah ka annaka tarahu in lam takun tarahu illa huwa yarak. Al-fana'u an shuhudi siwa, duk abinda za ka yi saka manta da Allah, ko menene naka ya zama da kana halarta Allah a ciki, wanda abu ne mai kyau. Ya zama da baka halarta wani san zuciya ko wani abin duniya ko cima wani mutunci ko daɗa ɗama wani, Allah kake halartowa cikin wannan al'amari. Shi ne ka yi fana'i an shuhudi siwa, baka halarta kowa, kaga wanda ba abu ne mai kyau. Mazaki na uku, al-fana'u an wujudi siwa, ka yi fana'i baka ga akwai sababbe ba Allah ba. To kaga an tsandama cikin mai kuma cikin wahalatul wujud, abinda muka yi magana ta da farko, babu wani sababbe sai Allah. To waɗannan dukkaninsu suna kiran su fana'i. Akwai wanda zai shiga bauta wani aiki na ibada, karatun Qur'ani ko zikiri ko yaji ana karanta Qur'ani saboda tsananin san da yake wa Allah, ya ji ya shiga wani hali ya fita daga hayyacinsa, duk da cewa wannan halin ba wani hali ba ne da za a ke yabansa ko ake fatansa na takaci. A karanta Al-Qur'ani wani ya suma, wani ya tabu saboda wani tsoro, saboda ya ji al-waridati ilahiyya kamar da Ibn Taymiyyah zai faɗa. Wannan yanayi ne na ƙanana kaɗa. To idan da za a ce mutum saboda ya shagala da ibada kullum Allah yake ambato, kullum cikin harka ibada yake, cikin karatun Qur'ani yake, cikin zikiri tasbihi haidala, baya cin abinci mai kyau, baya yadda ya tafi da jama'a, galibi wanda zaka samu haka to kuma zaka same shi da wani nau'i na jahilci kuma har ila yau, to da baya shiga jama'a kaga wani ilimi, to haka zai zauna a rayuwarsa yana ta yi yau da gobe yau da gobe haka sa shi ya zama wani kamar wani zautacci kamar wanda ya zari har ta kai ma ya rasa tabiizi baya bambance saniya tsakanin saniya da jaki da saniya jaki jaki saniya sau kaga ya rasa tabiizi kuma tana iya kaiwa wani yanayi ma ka ji shi yana wasu maganganu wanda da kaji magana taɓaɓɓe an samu wannan a baya lokacin da wannan aqida ta sufanci ta fara shigowa kafin su Indo Arabi su canza akalarta ta koma batun falsafa aka ce wa mutane a tsantsanta zuhudu da gudun duniya da san Allah baka wasu suka fara fita jeji suka kaurace wa jama'a banda salloli da zikiri da hailala da karatu Qur'ani kawai wannan ta jama ilimin ma suka bar shi suka watsar da shi an samu wadanda har sun shiga wani hali na zautuwa ga su dai da kadar su kada alamar masu tsoron Allah ba za ka tsobe su da cewa zindigai bane irin su Allah ce ko irin su Ibn Arabi ba Allah ce a cikin tarihin sa har sihiri ya je koya dan yayi dabbar ba za ka ce musu haka suke ba su a ganin su wannan hanyar da suka bi za ta kusantar da su ga Allah da haka suka matsawa kansu a rayuwa ka ga mutum wato bai fiye ci kwayar gurasa ɗaya a kullum ba ita kadai ba zai ƙara kuma wani abu ba ka ga yau da gobe dole zai shiga kuma wani hali har ma ka ga ya fara zarewa to an samu irin waɗannan wanda yanayin da suke ciki ana kiran shi suna kiran shi al-ahwal lokacin su ce ma'arifa ce sanin Allah ne to Ibn Taymiya ya san akwai irin su a zamanin sa ba akwai irin su akwai wanda ba su san safsata irin ta Ibn Arabi ko ta halal ba su dai an ce da su su yi ta yi wa Allah zikiri su yi ta bautar Allah su guje wa duniya an ba su abin a hagunce a baibai kuma sun karɓa abin da ikhlasi suna ta yi amma kuma sun shiga cikin wani yanayi na zautuwa saboda jahilci to Ibn Taymiya ya san akwai su to shi ne yake magana a kan irin su yake cewa wa kan ya kabule ba'dil mustalimin min alil fala'i fil mahabbati an yaghiba bi mahbubihi an nafsihi wa hubbi wato yana iya faruwa ga wasu masu aqidar fala'i ya kasance sai wato fala'i cikin san Allah nitsewa da narkewa a cikin san Allah an yaghiba bi mahbubihi an nafsihi wa hubbi har ya zama baya ganin kansa baya ganin san da yake yi kawai masoyin yake halartowa baya ganin komai sai masoyin kansa ma ya daina ji saboda zautuwa da shiga wani yanayi saboda yunwa da wahala da kadaici waya ghiba bi mazkurihi an zikrihi in ma zikirin yake yi yana la ilaha illallah ko subhanallah sai yana zikirin ma ba shi yake ji ba baya halarto da zikirin kansa sai dai ya duka halarto da wanda yake ambata da shi ne Allah wa bi ma'rufi an ma'rifatihi in ma cikin wani hali yake na sanin Allah baya halarto sanin sai dai wanda ya sani da shi ne Allah wa bi mawjudihi an wujudihi ya daina halarto da wani da shi sabuwarsa sai sabuwar shi ubangijinsa hatta la yashhada har ya zan baya halarto da komai illa mahbubahu wa mazkurahu sai wannan da yake so kuma yake ambato fa ya gunnu fi zawali tamyizi lokacin da ya kai matakin tamyizin sa hankalin sa ya gushe wa nafsi aqlihi hankalin sa ya tawaya wa sukrihi ya shiga kamar mai maye in maye akwai wanda zai shaki ayi maye akwai kuma wanda wahala ma za ta sa ya gudu irin wadanda za a sa su ai ta ba su wuri wani za ka ya zautu ba kaga ba abin maye ya sha ba wannan wahalar da ya shiga ciki ta ce har ta sa kwakwalwarsa ta fara girgidi wasu kuri annahu huwa mahbubuhu har ya rika jin cewa shi ne masoyin ma dan haka ya tabu in an ce idan Allah ta ce gani wannan ma hukunci ne duk da ba giya ya sha ya bugu ba amma yanayin da aka je ba shi ya hukunta shi to wannan kudiri ake masa Ibn Taymiyyah ya ce irin waɗannan ana musu uzuri. Idan ya haukace ka jera an ce Allah ce gani da am akwai irin zaga da sani ina nan koyar da su. Tun muna ƙanana haka zai zo haka za ka gashi rakwacam. Ya kwaso wasu abubuwa haka bala ta ma'ana ya shiga wata shiga bala ta ma'ana yana ta zikiri yara da sun gashi Allahu Allahu ga Allah. Allahu ya wuce Allahu na ga Allah saboda yadda yake abu to kai da ka gani ba sai an baka bayani ba wallahi ya tabu wannan da za ka kwashi yawan kuɗi kama kila kamar yadda ake cewa inna mahbuban waqa fil yadi fa alqal muhibbu nafsahu khalfahu masoyi da masoyinsa suna tsaye kusa da ruwa kawai sai masoyin wanda ake so din sai kawai ya yanke jiki sai ya fada ruwa cikin teku kawai shi kuma wanda yake son shi sai ya bi shi a bashi ba sai ya tsinjima faƙala sai shi wanda ake so din sai ya ce da wanda ya fado din wanda yake son shi din ana waƙatu ni fadowa ne wato ba a yin kai da na shigo ba zamewa ya na suntumo na fado cikin teku fa anta mallazi awqa'aka kai kuma yayin tukudo ka sai yace gibtu bika anni fazalantu annaka anni saboda tsananin zanda nake maka ni sai naga ba ni sai kai baka kai din nan sai naga ni ne to sai da ka fada ka ga ni kuma ni kai ne kan da yola ta mutane to ka ga wannan ba ku ci da ita to irin waɗannan an samu irin su yawa an Ibn Taymiyyah yace fa la raiba anna hadha khata'un wa dalal ba shakka wannan kuskure ne kuma bata ci lakin idza kana hadha li quwwati al mahabbati wa dhikri min ghairi an yahsul an sabab mahdhur zala bi aqluhu kana ma'dhura yace sai dai idan hakan ta faru gare shi saboda tsananin san Allah yana tsananin san Allah aka zo aka tusa shi a wannan hanya yana san yayi zikiri a bace Allah aka zo aka bashi wanda ba wuce cikin zikirin min ghairi an yahsul an sabab mahdhur ba ta hanyar yabi wata haramtacciyar hanya ba wato je sha giya misali dan ya banta hankalinsa ba ta haka ya samu wanda ba neman alkhairi ne ya jefa shi cikin wannan hanya zalabi kana ma'zura kin tabiya ce to wannan yana da ana masa uzuri fi zawali aqlihi wajen gushewar hankalinsa fala yakunu mu'akhadan bima yadur minhu min al-kalam irin surutai da sumbatu da zai rika yi ba za a kama shi da wannan ba fi hadhihi al-hal a cikin wannan yanayin allati zala fiha aqluhu bi sababin ghairi mahdhur wanda hankalinsa ya gushe ba ta hanyar yayi amfani da wani haramtaccen abu ba wannan ba za ka zarge shi ba duk da cewa kuma za ka yabi abin da yake kai ba kanka ce ya zama waliyi kuma a ji ana shama shi ana tabarriki da shi kawai da a kira shi a ce yi mana addu'a ya yi ta wasu abin nan gwalangwalantu wannan duk ba za ka yabe shi ba sannan kuma za ka dora masa zargi ba saboda irin neman ya san ya samu gaskiya ko kusantar Allah aka jefa shi cikin irin wannan ya haukace za ka irin su da yawa an haukata sun zama haukata tibira suna kwana a cikin kwata suna kwana a cikin bola suna tsinkarta a bola suna ci sun yi duku ba wanka amma kuma sai kaga ana zuwa ana cewa yi mana addu'a wai auliyaullahi ayi mana addu'a shi wanda ya jefa a cikin wannan tsatsat shi ne ya jefa kansa ba suna mahaukata ina auliyaullahi ayi mana addu'a muna da su yawa suka je kasuwar kurmi duk da lafiyar sun yi sauki saboda an daina yadda da da ake yadda din za ta mahaukata a wannan area suna da yawa kuma da sun shiga da da ka gani tsohon carbi ka san hanyar da ta jefa shi cikin wannan hukumar tsohon carbi za ka gani ko yara ce ko yariki kuma za ka jera ta ambatan Allah a sayo abinci a bashi wani lokaci ya ci wani lokaci ya ki ci to sai a ce baje zubi ne ai shi wannan baje zubi ne an fizige shi ya tafi sai a zo ana neman tabarruki da shi kuma to gaskiya ne kai baka zama wajen zuban mana. To Ibn Taymiyya ya ce waɗannan da aka haukatar da su duk irin abin da za su yi zai a musu uzuri. فلا يكون مؤاخذا بما يصدر منه من الكلام في هذه الحال التي زال بها عقله بسبب غير محمود كما قيل في اقلاء المجانين كما يدعي كيف نادى الجندى ما 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 صحنك لماه كتا اقوي ماه كتا اما كما راه دانس كما ما صحنك كما يدعي كيف ما صحنك لكما اقوي ماه كتا ميهان كيف اما كما قتيا ماه كتشيني انهم قوم اعطاهم الله اقولا واحوالا mutane ne da Allah ya ba su hankula ya ba su halulluka fatalaba uqulahum wa abqa ahwalahum sai ya zare hankulansu sai ya bar halullukan da suke ciki irin wannan Allah 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 din wa asqata ma farada bima talaba sai ya sarrafa musu da abin da ya farlanta musu saboda hankalin da ya kwarce musu bale ce to waɗannan su ne ake sakarwa ba za a zarge su ko ba za a yabe su ba ba za ka zargi abinda suke faɗa kama su da wannan ba saboda sun fita daga cikin yanayi na takalifi sannan kuma za ka yaba abinda suke yi baka ce haka ya kamata sun kai wani mataki na wani taka wannan ba ku ba daidai ba sai ce wa amma idza kana sababul ladhi za alladhi bihi zala al-aql mahzuran lam yakun as-sukran sakran ma'zuran amma wanda zai bi hanyar da ba daidai ba hankalin sai gushi ko yayin sama ya shiga cikin maye to wanda ba zai zama mai uzuri ba ko wanda zai riƙa yin mayen ƙarya akwai shi wannan abin nan fana'in ko usuli lokacin da aka fara gane cewa abin da ƙarya ne to amma kuma dai saboda al'ada ana yi in an shiga masallaci ko ɗaki ana zikirin ka san wani sai kawai ya yi ihu sai ya faɗi sai a ce ya yi jazaba ya yi jazaba ai ta masa fifita ana ga shi ya rabauta abinda ake nema shi ya samu kawai ana ciki ne sai wani ihu sai ya faɗi ai ta masa fifita a ɗauke shi a fita da shi a je a ji shi to da matasa suka gane cewa abin fa akwai ƙarya a ciki da ka yi wannan jazaba ka yi ihu ka faɗi yara sun matsalo abin allura kawai sai tsira masa shi kai wallahi na ganta ba na ganta ina ganin ka ina ganin wallahi ka ɗaga shi ƙarya yake ko da an ɗaga shi sai tsaye wajen fanka da shi fanka 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 to wanda ya bige ya sume ba zai san wani fanka fanka yara yan birni da suka gane sai su shiga aitai da wani yayi ihu ya faɗi sai su rika tsira masa allura sai su duk yaran da suke aka sun gane sun zama ahlus sunna sai dai su ta baka labari ta ta su sun fahimci cewa abin da akwai damfara damfara ce to amma ba sunnar inda za su kuma ayi sunnar sosai to ba za ta ɗauko da ya wani abokinsa ya irin wani tsira masa allura ce na ganka ba wajen kana la yuhkamu bi kufrihi fi asahhi alqawlaini kama la yaqa'u talaquhu fi asahhi alqawlaini inda mutum zai sha giya ya bugu sai ya rika yin wasu maganganu na kafirci a ka'idar musulunci ba a cewa ya kafirta dan ya fita daga yanayin taklifi hankalinsa ba a kama shi da wanda ya je cikin magana mafi inganci cikin maganganun malamai guda biyu kamar yadda sakinsa baya aukuwa to wanda ya sha giya ya bugu ya zuciya ya saki matarsa sakinsa baya aukuwa a gurin da dama daga cikin malamai akwai maganar malaman da suke cewa a tabbatar da sakin sai ya zama masa ukuba dai ya zama ukuba saboda shi ya je ya sha giya da aka hana shi saboda in yayi saki sakinsa yayi wasu malamai suka ce a'a ba za mu tabbatar masa da wannan sakin ba idan hukuma ce ai akwai hukumar da Allah ya ajiye ga wanda ya sha giya ba ce ai an tabbatar masa da sai a masa hukumar da Allah ya ajiye shi ne haddi akwai haddin wanda ya sha giya sai ai masa wannan sannan kuma hukumar da za ka yi ta shafi wani ba za ka tsaya akan shi ba kaga ai ba ita shari'a ta zo da ita ba ta saba maka na shari'a yana da matarsa da 'ya'yansa sun dade sun yi hayayyafa saboda ya sha giya tarwata gidan lalata matar aurenta, kaga Adam kuma laifinsa ya shafi ya laifinsa ya shafi ta. To wannan dai sai malamai suke ganin abin da yake kama da maqasid ash-shari'a shine ka a tabbatar da dalalus sakran kamar yadda sallarsa ba sai ba. To haka nan sauran tasarrufa dinsa su ma batila, sallarsa batila. La taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. To idan yazan in yayi sallah yana cikin baye, fa salatuhu batila ay ibadatuhu batila fa sa'iru tasarrufatihi batila. Abinda ba za a kyale shi ba in yayi cikin baye shine aljinaya, da zai yi wa wani ta'addanci ko yayi sata ko yayi wani abu cikin baye wannan ba za'a, wannan ana masa hukunci a kan wannan. Saboda yanzu haƙƙin dan yara sai da wani saboda kasancewar ya sha giya ba za ta halatta masa kuma haƙƙin wani ba. Shi yasa ba wanda zai ce ya sha giya saboda ka in yayi sata abin da ya ci halal ne ci, saboda ya ce ai shi a cikin baye yayi abu a wannan haƙƙin wani ne. Ka yi tanawulin haram ba zai tare ba, amma abin da ya shafe ka kai wannan ba za a kama ka da wannan ba tunda kai ya shafa. Illa iya kare hukumar kuma da aka ajiye da laifin da aka ajiye ma wanda ya yi wannan laifin kuma yana nan akan mutum. Ta Ibn Taymiyyah ya ce wa in kana nizaa'u fil hukmi mashhuran, an san akwai wato jayayya tsakankanin malamai dangane da wannan hukunci, akwai masu tabbatarwa akwai masu korewa. To amma shi ne Ibn Taymiyyah yana karkata zuwa ga masu cewa sakin baya aukuwa, ya ce wa kad basatnal kalama fi hadha wa fi man yusallamu lahu haluhu wa man la yusallamu fi qa'idati dhalika, mun yi bayani cikakke akan wannan abin da ya shafi talaqus sakran wato sakin wanda yake cikin baye, sannan mun yi bayani akan wanda ake sallama masa halin da ya tsinci kansa har ya riƙa yin wasu maganganu ko sumbatu wanda suka saba wa shari'a da wanda ba a sallama masa. Ya ce ya yi bayani a wannan wanda kuma al-fatawa juz'i na 33 abin al-fatawa juz'i na 10 shafi na 378 za ka ga tambayar da aka yi masa akan wannan abin da ya shafi al-fana'i ɗin ko jazaba ɗin ko wannan istilaf ɗin, inda ya bayanin waɗanda suke faɗawa da kuma waɗanda suke faɗawa saboda an nuna musu wannan san Allah ne zikiri ne, da kuma waɗanda suke yin abin da tasannu'i wato ƙarya suke yi ba wani ba yi ba wani jazaba, suna cikin hankalinsu da hayyacinsu don da ya ji kai mara taɓa masa aljihu sai cakci. Ce to kaga wannan duk shakkincin da ya a lokacin sai an kama shi da wannan laifi. Saboda haka za mu dakata a nan insha Allah sarki na gaba za mu ci gaba. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Qur'ani daga kwance ko kishingide, ya halatta mutum ya karanta Al-Qur'ani a tsaye ko a zaune ko a kwance ko a kishingide, wannan duk ya halatta. Duk halin da kake ka ambaci Allah a cikin wannan yanayi ya halatta. Allazina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adhaban nar. Al-Qur'ani yana da cikin zikrullah, bal afdalu zikrillah. Karanta Al-Qur'ani shine mafificin zikiri da bawa zai dukkan wani nau'i na zikiri. To akwai shi a cikin Al-Qur'ani, mafificin zikiri la ilaha illallah to akwai ta cikin Al-Qur'ani. Don haka karatun Al-Qur'ani zai yi kana tsaye kamar yadda muke yi muna cikin sallah, kaga tsaye muke yin shi, zai yi kana zaune, zai yi kana kishingide kafin bacci ya dauke ka karanta Al-Qur'ani, wannan duk babu komai. Sunayen Allah sun tsaya 99 ko sun fi haka. Sannan wani hadisi ya ce idan mutum ya haddace su zai shiga aljanna, mai ingancin hadisin. Hadisin wato zan fara da gabar ƙarshe ta tambayar, hadisin ya inganta, inna lillahi 99 man ahsaha dakhala aljanna. Ubangiji yana da wasu sunaye, yana da wasu sunaye 99 wanda duk ya kididdige su ya kiyaye su to zai shiga aljanna. Hadisin bai ce sunayen Allah 99 bane, cewa inna lillahi 99 asman, Allah yana da wasu sunaye 99, kamar ka ce ina da wasu kudade da zan yi sadaka da su, ba shi yake nuna kudinka kenan ba a duniya, ka ce ina da naira 10,000 zan yi sadaka da ita, wanda ya nuna ka ware wata naira 10,000 za ka yi sadaka da ita, ba wanda zai ji wannan ya fahimci cewa kudinka kenan a duniya 10,000, a'a. To haka nan Ubangiji ya ajiye wasu sunaye 99, man ahsaha, wannan sunayen yadda al'amarin su yake, wanda duk ya kiyaye su, ba wai hadda cewa ba, al-ihsa ka san su, ka san ma'anar su, kuma ka aiwatar da ma'anonin su a cikin rayuwarka, shine ma'anar da malami suka faɗa na ihsa, ba kawai ka haddace su ba ka rika maimaita su, a'a, ka san me suka kunsa, sannan abinda suka kunsa na karantarwa, kaji Allah mai ji ne, to ka kiyaye maganganun da zaka faɗa, kada ka faɗi maganar da Allah zai ji ta yi fushi da kai, kaji Allah mai gani ne, ka kiyaye ayyukan da zaka yi, kada ka yi aikin da Allah zai gani ya fushi da kai. Waɗannan duk sunaye ne da ka san su, sannan kuma kake sanya su a cikin rayuwarka suna maka tasiri, shine ma'anar ihsa'i din. Kuma duk wanda zai ɗauki waɗannan sunaye na Ubangiji ya yi aiki da su, tabbas ya kama tafarkin aljanna. Wanda zai ɗauki as-sami'u al-basiru al-alim, ya zamana suna masa jagoranci a rayuwarsa, duk abin da zai yi tuna wata sifa ta Allah, ya tuna cewa Ubangiji shadidul azab, ya kaura cewa abubuwan da za su ja masa azaba, ya tuna cewa ghafirudz dhanbi, idan ya yi laifi nan da nan ya gaggauta tuba, ya tuna cewa Ubangiji sami'un ne mai ji ne, ya kaura cewa maganganu marasa kyau, basirun ne mai gani ne, ya kaura cewa ayyuka marasa kyau. Kaga duk waɗannan sunaye idan mutum ya sanya su a zuciyarsa, babu shakka za su yi tasiri, sannan kuma za su yi masa jagoranci zuwa ga aiki ɗan aljanna, shine ma'anar hadisin, ba haddacewa ba. Sannan cewa Allah sunayensa 99 ne rak, wannan babu hujja akan wannan hadisin, bai nuna haka ba, kamar yadda muka ci cewa inna lillahi, ba cewa inna asma'allahi 99 ba, akwai bambanci tsakanin ce inna asma'allahi 99 man ahsadaka aljanna da kuma inna lillahi 99 man. Kaga wannan daban jumlar gan duwan da yake jin larabci, ya san akwai bambanci a cikin jumlolin guda biyu, saboda ka Allah yana da wasu sunaye waɗanda sha'anin su wanda ya kiyaye su zai shiga aljanna. Hadisin Tirmidhi da ya zo da bayanin wasu sunaye guda 99 waɗanda a wasu lokuta ake buga su a takarda babba ana sayarwa, mutane na rububin saya, suna hada cewa wani hadisi bai inganta ba, kusan tifakin malamai ne akan rauninsa. Saboda haka a cikin waɗannan sunaye da hadisin ya kawo, hadisin yana cikin sunan Tirmidhi, wasu akwai su a cikin hadisai ingantattu kuma a cikin ayoyin Alkur'ani, wasu kuma ba su zo ba sai a cikin wannan hadisin. To kaga ba za a tabbatar wa da Allah suna da bai zo ba sai a cikin hadisin da bai inganta ba. Shi yasa za ga malamai sun yi kokarin su bi ayoyi da suka zo da sunayen Allah da sifofin su, tara su da hadisai sahihai da suka zo, domin su samo 99 din. Za ga Ibn Uthaymeen ya yi wannan a cikin littafin sa Al-Qawa'idul Mutlaq, ce suna kaza aya ta zo da shi, suna kaza aya ta zo da shi, suna kaza akwai hadisi sahihi, suna kaza akwai hadisi sahihi, haka har ya kai zuwa 99 din. Za ga banda shi kuma akwai malamai kamar Sheikh Alawi Saqaf, shi ma ya yi littafi guda inda ya tara sunayen Allah kamar yadda suka zo a cikin sahihan hadisai, wanda za ka ga wasu ma mutane ba su san su ba. Yanzu ba kowa ne ya san a cikin sunayen Allah akwai As-Sittir, As-Sittir kaga ya zo a cikin sahihin hadisi a cikin sunan Abi Dawud. Amma ba na jin za ka samu As-Sattar sai a cikin wannan hadisin da ya tsayi. To kaga an san Abdus-Sattar amma ba san Abdus-Sittir ba, wanda kuma Abdus-Sittir shi ne daidai ba Abdus-Sattar ba. Wannan yace menene ingancin waɗannan littattafai, kashful ghumma an jami'il umma awjadul masalik ila muwatta malik tanzul ummal fi sunan al-aqwal wal af'al. Kashful ghumma an jami'il umma wani littafi ne tsoho da ya daɗe ana yana yawo a cikin ƙasashen Hausa, amma yana da kwashe-kwashe da yawa, wannan bai kamata a sa shi a matsugara ba. Awjadul masalik ila muwatta malik wani shahin muwatta ne, haka akwai fiqhul malikiyya ne a ciki wanda za ka karanta ka karu da shi ka amfana da shi. Kanzul ummal fi sunan al-aqwal wal af'al na wani ba indiya ne da ya kokarin ya hada littattafai guda biyu na suyuri, الجامع الصغير ده الجامع الكبير يدير على الجامع الصغير وده شيء أكثر سني سيكما الجامع الكبير وده شيء سيؤدي ياي بقرين يتارى دكا سنوني كو حديثي وده سكة ذو قولية يكو فعلية يتارى سؤال تابدا ياي ودن ينقرن عند يروت الجامع الصغير ده الجامع الكبير توشي ودن متق الهندي shi yazo ya dauki wadannan littafan guda biyu sai ya kwa masu guri guda sai ya sa masa kanzul ummar fi sunan al-aqwal wal afal a cikin akwai hadisi sahihai akwai da'ifai akwai na ƙarya akwai baragurbi akwai malam bukhari da muslim a ciki tunda kokarin shi ya tara duwar abin da aka jigila manzo sallallahu alaihi wasallam sahihi ne ba sahihi bane ya inganta bai inganta ba shi dai kokari dai ce wannan an zo an faɗe shi an jigila annabi al-tafi kaza yayi kokari a sahiha a cikin dalil sahihi ya dan bambance amma duk da haka dai ya faɗa aru da shi wajen hidima ga hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam in ka ji hadisi kana so ka gano wani littafi zaka same shi kila ka koma kanzul ummal wanda asalin sa littafin Suyuti ne sai ya ce maka wannan hadisi ya nuna maka cewa akwai shi a cikin tarihu Baghdad na Tabi'ul Baghdadi ko yana cikin Musnadul Firdaus ko Firdausul Akhbar da Dailami wato ka maka wasu littafai can wanda watakila in ba dan ka koma ba za ma ka iya ganowa can za a tsunci hadisin ba to kuma duk sanda aka yi can da kai to za ka fahimci cewa abin ya yi nisa da yawa wata shawara za ka ba da ɗalibin da ya yi digiri a sashen larabci kuma yake so ya karanci ilimin hadisi da kuma ilimomin da ya kamata ɗalibin hadisi ya karanta shawara da zan ba shi sai ya dawo from the beginning ya daga farko kuma a fara ba shi ilimin hadisin daga matakin farko yadda kowa da kowa da zai koyi ilimin yake zuwa a koya masa sai ya samu malami da ya san abin ko makarantar da ake koyar abin ya je a fara da shi daga aji daya kai ya ce yanzu yana da digiri don haka shi daga sama za a faro shi bai zai zauna cikin aji daya ba a'a shi yanzu dan aji daya ne tunda ai digiri a larabci larabci daban ilimin hadisi kuma daban saboda haka sai ya fara daga farko a fara yi masa kananan littattafai na ilimin hadisi a haka a haka ya yi haƙuri ya jure har haka sai cimma ruwa kaga waɗannan su ne tambayoyin da suka zo hannu a Allah maɗaukakin sarki ya ba mu dacewa ya ba mu gamdakatar waɗanda suke fatan addu'a gare mu mu musulmi mu sa su a cikin niyyarmu a cikin addu'armu Allah maɗaukakin sarki ya biya musu dukkan buƙatunsu na alkhairi waɗanda suke cikin matsaloli kuma Allah maɗaukakin sarki ya yaye musu Allah maɗaukakin sarki ya yaye musu ya tallafa musu ya agaza musu waɗanda ba su da lafiya Allah maɗaukakin sarki ya ba su lafiya waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah maɗaukakin sarki ya gafarta musu ya yafe musu akwai ɗan uwa da aka ce yana zuwa nan karatu ko da yaushe barawo ya tare gidansa ya dafa masa wuka ya rasu masa addu'a Allah ya gafarta masa Allah ya yafe masa shi kuma wannan barawo Allah mai da aniyarsa a kansa Allah ya bi masa haƙƙinsa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.